Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 na yammaci agogon mu a nan gundumar Columbia a wannan rana ta Litinin 7 ga watan Satumba shekara 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan hanyoyi da masana ke ganin za a bi dan kawo karshen fitintunin addinai da kabilanci a Najeriya. Daga nan sai mu duba batun kafa Jami'ar Sufuri a garin Daura dake jihar Katsina, mahaifin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Kana wani hali manoma da makiyaya ke ciki a wannan yanayi na damana? Idan kuma Allah subhanahu wataala ya bamu dama, zamu kawo muku rahoto na musamman daga jihohin arewa maso yammacin Najeriya. Kana muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma duka mun makai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Manyan 'yan siyasar kasar Jamus na kira ga shugabar kasar Angela Merkel da ta yi watsi da yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas mai suna Nord Stream 2 na biliyoyin daloli wanda zai hada Rasha da Jamus saboda gubar da aka sama dan adawar Rasha Alexei Navalny. Suka ce babu yadda za a yi su shiru game da wannan yunkuri na kisa, kuma tsaye da aikin na Nord Stream 2 zai aike da sako karara ga Rasha cewa wannan al'amari ya fi ishe mu. Rasha dai ta sha kula tun bangaro da zargin cewa hukumomin kasarta na da hannu a abin da Jamus da wasu kasashen yammacin duniya ke cewa yunkuri ne na kashe Navalny, wanda yanzu haka ake masa jinya a asibitin jami'ar Charite da ke birnin Berlin. Hukumomin China sun daina baiwa 'yan jaridar kasashen waje da ke aiki ma kafafen yada labaran Amurka takardun shaidar izinin aikin jarida na baya-bayan nan a ramuwar gayyar da ke faruwa tsakanin Amurka da China game da harkokin tattalin arziki da diplomasiya. 'Yan jaridar da suka rubuta takardun bukatar sabunta izinin aikin jarida mai wa'adin shekara guda, a maimakon haka an ba su takardar izini na wucin gadi da visa mai wa'adin watanni biyu kawai. Kafar labarai ta CNN ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin wakilanta, haifaffen Amurka David Culver, na ɗaya daga cikin waɗanda wannan shawarar da China ta yanke ta shafa. Jaridar New York Times ta ce baya ga CNN ma akwai wasu 'yan jaridar da ke aiki ma The Wall Street Journal da Getty Images waɗanda abin ya shafe su. Jaridar Times ta ce ta jiyo daga wani ɗan jarida cewa hukumomin ƙasar China sun ce muddin gwamnatin Trump ta yanke shawarar korar 'yan jaridar China waɗanda yanzu ke aiki da wani sabon tsarin visa da ma'aikatar harkokin tsaron cikin gidan Amurka ta bullo da shi, to China za ta ɗau matakin ramuwar gayya. Yanzu ƙasar India ta zarce ƙasar Brazil a matsayin ƙasa ta biyu a duniya a yau masu ɗauke da cutar corona. Yau Litini, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ba da rahoton samun sabbin kama da cutar wajen 80,802, wanda ya sa adadin masu ɗauke da cutar a ƙasar ya ƙaru zuwa sama da 4.2 miliyan tun bayan ɓarkewar cutar. Ta kuma samu ƙarin adadin mace-mace wajen 1,016, wanda ya sa adadin waɗanda cutar ta kashe a ƙasar ya kai 71,642. Ƙasar Brazil ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar wajen 14,521 jiya Lahadi, to amma a yayin da yanzu take bayan India a yawan masu ɗauke da cutar, har yanzu ita ce ta biyu bayan Amurka a yawan waɗanda cutar ta kashe, inda take da 126,550. Amurka na kan gaba da yawan masu ɗauke da cutar 6.3 miliyan da kuma waɗanda cutar ta kashe 189,000. Dubban masu zanga-zanga sun yi gangami jiya Lahadi a Minsk, babban birnin ƙasar Belarus, suna kiran shugaba Alexander Lukashenko da yi murabus, yayin da zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar ta shiga sati na biyar, biyo bayan zaben da ake takaddama a kai wanda ya baiwa daɗaɗɗen shugaba nasara. Masu zanga-zangar waɗanda wasu suke ta ɗaga murya suna cewa tafi can da kuma kai ɗera ne, sun yi ta kada tutocin ƴan adawa masu launin ja da fari. ƴan sanda da sojoji sun killace yankin tsakiyar birnin Mis, to amma ba su hana masu zanga-zangar maci zuwa harabar gidan shugaban ƙasar ba, wanda ke da nisar kimanin kilomita 3 daga yankin tsakiyar birnin. ƴan sanda da jami'an tsaro na farin kaya saye da maskin kariya sun yi amfani da motocin yaƙi da ruwan zafi da barkonon tsohuwa da kuma kulaki wajen ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zangar. Lauyoyin mutumin nan da ya ƙirƙiro kafar kwarmata bayanan sirri ta WikiLeaks, Julian Assange, da lauyoyin gwamnatin Amurka sun buga muhawara a wata kotun birnin London a yau ɗin nan Litini a muhimmiyar shari'ar nan ta buƙatar ta sakiyarsa wadda annobar corona ta kawo jinkirin yi. Assange, wanda ya shafe kusan shekara guda da rabi a kursunan Burtaniya, ya zauna cikin makebar wanda ake tuhuma a kotun Old Bailey, inda ya kiyarda da buƙatar Amurka ta attaso mata kiyarsa. Magoya bayansa da dama, ciki har da sananniyar madinkiyar zamanin nan Vivian Westwood da budurwarsa Stella Morris, sun taru a harabar kotun gabanin sauraron shari'ar da safiyar yau Litini. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin Amurka sun tuhumi Assange ɗan ƙasar Australia mai shekaru 49 da laifuka 18 na leƙen asiri da amfani da kwamfuta ba bisa ƙa'ida ba, game da wallafa wasu bayanan sirri na sojojin Amurka shekaru 10 da suka gabata. Tuhumar na tafi da hukuncin ɗaurin shekaru 175 tsanani. A ƙarshe, kasuwannin hannayen jari na duniya da yau Litini ba yabo ba fallasa, yayin da akasarin kasuwannin Asiya suka yi asara, su kuma na Turai suka nuna alamar miƙewa. Kasuwar Nike ta Tokyo ta yi ƙasa da 5.5%, ita kuma S&P ASX ta Sydney ta ƙaru da 3%. Shanghai Composite ta yi asarar 1.8%. Kospi Index ta Seoul ta miƙe da 6%, a yayin da ita kuma TSEC ta Taipei ta yi ƙasa da 2%. Zuwa hada-hadar yammacin, Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da 4%, Sinset ta Mumbai ta ingile da maki 8. A halin da ake ciki kuma, FTSE ta London ta miƙe da 1.1%, CAC 40 ta Paris ta yi sama da 9%. Ita kuma DAX ta Frankfurt ta miƙe da 1%.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a duk lokacin da al'umma ta tsinci kanta cikin hali na rashin fahimta ko dai bambancin addini, aƙida da ƙabilanci, to babu shakka za a samu tasgaro a yadda ake gudanar da al'amura a yankin. Maslaha ɗaya ce a samu fahimta a tsakani. Kwamitin manyan addinai a Najeriya, ɓangaren Musulmai da Kirista, sun gudanar da wani taro don nemo mafita. Nasiru Adamu El-Hikaya ya halarci wannan zaman.
Sakataren kungiyar na gefen Kirista Ibrahim Joshua da Alhaji Ibrahim Yahaya na Musulmi sun ce cusa mutane a gida tsoron Allah za ta taimaka ainihin wajen sulhunta su da ana so zaman gaba da juna.
Son zuciya ne don ba addini a duburan duniya da ya ce wani ya kashe wani. Kuma bi da kaga ake yi na bin addini, akwai hanyoyi da littattafan nan suka wada. Duk wanda ya kisa son zuciyarsa ne, ba addini da ya ce a yi kisa a duniya. Da haka nake jan hankalin jama'a a zauna lafiya. Gobe tafarkin Allah, wanda muka iya Allah ya iya mana, wanda ba mu iya ba ma Allah ya iya mana, don komai namu al'amarinmu mayar masa a hannunsa. Nagode.
Saudan Kaduna akwai abubuwa da yawa, akwai magana na kabilanci, da akwai magana na government, akwai magana na addini ko musulunci ne ko kristoci ne. Amma yanzu muna so mu kira government da stakeholders, abubuwa mutane a cikin ku hada kai ku yi shawara nan saman lafiya. Kasan in ba sauna da kai ba a yi magana, saman lafiya bai sai. Amma alhamdulillah mu hada kai
bai yi saman lafiya.
Ita ma ƴar kungiyar lanta na Bako Abdullahi na nuna takeicin da zarar an samu ficina mata ne kan zama mafi shan wahala.
Saboda idan waɗannan abubuwa suka tashi, mu mata da yara mu muke samun kanmu a cikin haula'i. Saboda haka muke kira a dauki kokarin mataki. Abu na Kaduna yana neman wuce gona da iri, yana neman shafi kasar mu baki ɗaya Najeriya. Mun yi fama a shekarun baya haka a Kaduna aka dan samu maslaha. Mun yi kamar ni da na fito jihar Plateau mun samu waɗannan rigingimu. Allah ya kawo mu lokaci da mu fara samun saukin abun. To yanzu mun kai ga lokaci ne da duk abin da ya faru a jiha ɗaya. Kasan gaba ɗaya an fawa take ana duba shi da fuska daban-daban. Abu kuma da in aka ce addini ya shiga, to an san fa rikicin addini baya tsayawa nan kusa. Abu ne da zai ci gaba da ruruwa kaman gaushin wutan yana ruruwa yana mana illa ga halin da muka tsinci kanmu yanzu a Najeriya.
Tsohon shugaban matasan kungiyar Kristocin Najeriya Can Pastor Simon Ayles Dolly ya halarci taron yana cewa fitinar addini na da saurin yin illa.
Sai dai kuma shawarar da nake so in bayar su gwamnatin Kaduna ya kamata su yi nazari sai da karfi su ga sun ci karfin wannan matsala. Domin abun nan ya dade maganar sadan Kaduna ba yau bane ba wannan gwamnati ba ya jima ana yin wannan kashi kashi amma har yanzu an gagara samun menene dalilin wannan abu kuma abun da ya kawo mana matsala da yawa kuma abun da ya shafi ta wancan gefe haka kuma zai shafi ko ina a wannan kasa kuma duk rigimar da kaga ya hada da maganar addini da maganar kabilanci to magana ne abun tsoro wanda in ba doke mataki da gaggawa ba zai iya farke ya zama wani abu daban.
Kungiyar dai na bisa jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ne da kuma shugaban kungiyar Kristoci Reverend Olasufo Ayokunle. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga Najeriya sai mu leƙa jamhuriyar Niger inda manoma da makiyaya ke kokawa akan yanayin damuna wanda yanayin ke ƙara ba su tsoro akan amfanin gona. Haruna Mamman Bako ya hada mana wannan rahoton.
Yayin da ake ci gaba da shatata ruwan sama kamar da bakin ƙuriya a jamhuriyar Niger yanzu haka a sassa da dama na kasar ana fuskantar ambaliya a garuruwa da ma filayen noma ko da yake Malam Suleiman shugaban ma'aikatar gidan gona ta gundumar birnin Gwanne na cewa an kai shekara 20 ba a samu ruwan sama kamar irin na bana ba kuma abin zai sa a samu albarkatun gona kai a ƙarshen ayyukan noman damana masu tarin yawa
tunda aka riba fannin ruwa da aka samu bana da yau dai duka post cikin nan shida da ke garin na ma'aunin ruwa duka abin da suka ruwa da yake daga wanda suka 700 millimeter 750 har zuwa daga millimeter 450 zuwa 757 haka kenan duka ruwan da aka samu yanzu kenan bana babu shaka kan da mata kare wasu post sun samu millimeter 800 kenan wannan millimeter 800 an tawaye shekara 20 kun ba a same shi ba halin da yanzu da gwamnati ke taya ba abincin hori sai da nan can wurin da kasa ko sai da ci kasa wannan wurin da ba su da karhi na tunni na ta ba a samu staki ba su ne za su samu matsala mai suna tsoron wurare inda yake da masu kwari. Alhamdulillah yanayin shi aka dauka yanzu da wanga sata abinda muke da matsala kawo komai dan alela can muke da fara arewacin sa kawo san nan tunniki nan garin Maitama to shi ma mun tura magani tun wancan sata suna can suna tarattuma to su je ne problem mai amma ga halin yanzu amma akwai yan kwari ba a sha ba a samu amma dai alhamdulillah ya bani da sauki ruwan majiya sun shiga sosai inda wurin cikin gonaki su tu cikin komai dan Barna tunda akwai garin ya kai wajen gari goma wanda gonakin su da yawa na kana haske da yawa cinya su cikin ruwa suke amma da akwai garukan suna da dama.
Noma kan tafiya ne kafada da kiyo inda Malam Ibrahim Gadaje shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na gunduma birnin Gwanne cewa a bana akwai ciyawa dabbobi sosai
wajen abincin dabbobi sai mu ci dai alhamdulillah ko da shike departmentin Gwanne departmentin ne wanda shike inda ma ta huce akwai bisa shi da dama suna zakuwa nan ga wurin kiyo daga arewa duk suna sakkowa yanzu gwargwadon daya abinda muka gani bisa ga yanayi ciyawa dai akwai tabarbaran hali akwai ta wajen ka dauki bandakin north ta wajen bajiyar zanga can share dama wajen korof yana da dama da nan kuma ka dauka wajen ban north ta kominikin tsarnawa yankin wajen lafin gili da tsonar goma shi ma ta sabuta alhamdulillah inda muka da abin ya ɗan cikas kaɗan can cikin gunduma a cikin kominikin ba zaga mun ka dauke wajen yankin mazoji jiko na abisha dan ragani kadan ba babu ciyawa akwai ciyawa kenan wanda muka fatan mu same ta ne bata samu haka nan ba shi ma nan fa kankani sun yi wa bisa ga halayen kiyo to bisa lahiyar dabbobi sai insha alhamdulillah din da har yanzu dai ba mu samu ni koke wanda aka ce mana dai akwai matsala ta rashin lafiya ba
duk da illolin da ruwan sama suka haddasa har ma da rasuwar rayuka waɗansu wurare ana zaton cewa da manar wannan shekara za ta kasance ta tarihi mai albarka da zaran aka ci gaba da samun ruwan sama har zuwa ƙarshen damina a jamhuriyar ta Niger Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin arewa maso yammacin Najeriya wanda Sani Shu'aibu manufashi ya hada muna
kamar sauran kasashe masu tasowa na duniya a can ma Najeriya yanayin rayuwar al'ummar kasar ya yamu tsaye sabili da zaman dirshan da gwamnati ta sanya mutane suka yi a kokarin ta dakile yaduwar cutar corona wanda suka shafe sama da watanni biyar a gida ba aiki bare sana'a tare da sauran hada-hadar fafutukar bidar halaliya tsadar kayan abinci da na matsarufi sun kara jefa su cikin kunci kwatsam sai ga batun alin farashin mai da na wutar lantarki hakan ya kara jefa al'ummar kasar cikin halin ni'a su inda ala dole attajirai ma'aikata yan fansho da talakawan kasa baki yazo daya ga kuma hujja comrade Nasiru Kaddar babban sakataren kungiyar kwadago ta Najeriya
fadaddiyar kungiyar kwadago ta NLC ta Najeriya tuni da muka ji wannan sanarwa shugaban wannan kungiya Ayuba Obba ya fito ya kalubalanci wannan abu tuni muka aike wasika wa fadar shugaban kasa zuwa wanda addu suke da hannu a cikin wannan al'amari cewa ƴan Najeriya sun yi tir da wannan abu bamu ji dadin sa ba kuma mun kirawo taro na ƴan jaridu inda muka bayyana ra'ayinmu cewa wannan abu bai dace ba a cikin wannan lokaci da ƴan Najeriya suke fama da maganan covid wannan inda al'amura ba su daidaita ba aka sake kullo musu da wata gashin ta mutan lantarki magana kuma na karin mai a mu cewa muka yi ai sai a gyara refineries din nan in aka gyara refineries din nan mun yi imani ko mun tabbatar da cewa ƴan Najeriya za su sai mai a farashi mai rahusa ba wai gwamnati ta fito ta ce ita babu ruwanta da maganan mai ta mika ƴan kasuwa ba ai aikin gwamnati shine ta kawo yaluwa na jin dadi da more rayuwa da ilimi da tsaro wannan shine aikin gwamnati shi babu yadda za ta ce ta cire hannunta maganan man fetur a Najeriya wannan kaga ba tsari bane da kungiyar kwadago za ta saurara saboda haka nan muna tuntuban wato sauran kungiyoyin mu mu tabbatar da cewa gwamnati ta saurari talaka
to comrade kuna tunanin ko daukan wani mataki nan gaba misali idan gwamnati ta ce ba za ta iya komi akan
in Allah ya yarda akwai matakan da kungiyar kwadago ta NLC da kuma TUC za su hadu a dauka a yanzu zancen da nake da kai muna binnin fatakon ne inda makamancin irin wannan yadda ma'aikata suke ci wani hali ake shirin zanga zanga akan rashin biyan mafi kankanta albashi na 30,000 a yanzu daga an dawo daga Rivers shugaban kungiyar kwadago ta Ayuba Obba zai sanar da taro na gaggawa inda zamu dau mataki na gaba
comrade Nasiru babban sakatare general
sunana comrade Sikam Talim Shelinga don ma'aikacin ma'aikatar wannan turki ta kasa karin kudin mai gaskiya ya zo mana cikin mamaki saboda yanayin yadda al'umma suke ciki yanzu fama da fatara rashin abinci da tsadan kayan masarufi kuma muka lura cewa farashin mai na duniya ya fadi kasa sai kuma muka yi mamaki na cikin kasa mai makowa ce yayi kasa kuma sai ya ce yayi sama kuma cikin lokaci kankani karin kudin mai na kusan sau biyu ko uku wannan abun ya ba al'umma mamaki da gaske kuma suke cewa wai karin mai da kuma maganan karin wuta da zai shafi talaka ba wannan zance ne saboda duk wani abu na rayuwa da za a yi in aka kara ma wancan naira 10 to naira 10 nan akan talakan nan zai zo ya tsaya a matsayina na Sikamta Ali zan mika roko ga shugaban kasa in akwai halin dawowa da shi kasa ya sauka ma al'umma kamar yadda ya alkawari a baya kafin zuwan shi
Professor Helen Adao malamar jami'a kwararriya a fannin tattalin arziki ga abin da take cewa
gaskiya wannan ba lokaci bane wanda ya kamata wannan kudin mai ya faru a Najeriya in ka duba hali wanda ake ciki na shi COVID-19 mutane su ga aiki su an yi wata shida ba a zuwan aiki sannan kuma an tashi a kawai gari an tara kudin mai ko me za a yi a Najeriya inda da fani business kuma kaman abinci daga kayuka in zaka fita da shi ka kawo birni zuwa wurin company da industry za ka yi amfani ne da mota sannan kuma kowani area ne na chip production a Nigeria kana son na kifi value din meran mu kana kara kasa sannan kuma shi inflation yana kara tsaba so wannan hali dai talaka bare da din ba shi karin kudin mai wanda aka yi nan yana da multiply effect ne akan kowani area din economy a Nigeria
zai shafi dukkan harkokin tattalin arzikin kowa da kowa
farai da gaskiya
shi ko Musa Zubairu mai fashin baki a lamarin yau da kullun gade kalle lamarin
duk sanda wani abu ya shafi man fetur za ka ga hanyoyin sufuri sun kulle kayayyakin abinci sun tashi kayayyakin rayuwa gabaki ɗaya sun tashi to anan ma ba man fetur din kada a ƙara ba har da kuɗin lantarki an ƙara to kaga zai shafi talakawa nan ya zama to ya ƙara tsada saboda man fetur ake yi da wuta ake yi amma wannan abu da aikin gaskiya ya kamata a an duba shi yadda ya kamata
sauran rukunin jama'a sun bayyana abin da ke cikin zakatansu
mai suna Danjuma Gyan gaskiya labarin karin mai din nan da muka ji gaskiya abun ya kawo mana abun takeici sosai ni ina roke shugaban kasa ya san cewa kaya suna ƙara kudi ina talaka zai samu biyan bukata mu muna roke shi ya duba wannan wuraren domin talaka idan yana samu biyan bukata ya gurgudu sanan zamu ji dadi mulkin shi
tunana ogari nusa arin wannan mai din da aka ganda cewa gaskiya akwai matsaloli ma da yawa komai a rayuwa ya riga ya canja to ko ne abun nashi zai kawo ya kamata gwamnati ta tausaya ma talakawan sa dan talakawan ake mulka ni ina bukatar a duba halin da talaka take ciki yanzu corona nan mun zauna a gida wajen kusan wata mu biyar yanzu ne muke dan farfadowa tukuna kafin har ya kasance wasu mutane ma ba su warware ba tukuna
ya kake ganin wannan al'amari zai shafi talaka batun karin man nan da kudin wutar lantarki
sunana Bashir gaskiya muna neman gwamnati ta taimaka mu talakawan sa tunda bamu dade da farfadowa daga wannan cutan corona din ba idan gwamnati ta duba za ta ga cewa lallai talakawan ta suna wahala a kasar nan ka duba yanda abinci suka tashi a kasuwa tun kafin mu a ƙara kuɗin man to balantin nan yanzu an ƙara kawo ko gwamnati kam gaskiya kamata ta tsaya ta duba mana
sunana Alhaji Kubale na Ado Fake shugaban kasa ya kamata ya fahimci ɗan adam na Najeriya halin da muke ciki la habula daga cikin kari masu sana'a in suka fita mutum 95 ba su san wajen da za su je ba mutum 5 din ma in sun je da suka kasa haka za su dawo wallahi ina tabbatar maka daga cikin mutane na talakawa ɗin akwai gidajen da ba a abinci san san to ya sami da irin wannan bala'i duk mutumin da ya fita yau ya fita bai samu gobe ya fita bai samu jibi ya fita bai samu ba wallahi ko me aka ce zai saboda haka dan girman Allah dan kasar mu ta zauna lafiya muna kira da shi
Kabir Babio abincin da zaka ci ma wahala ne yanzu wani sai ya tashi a kwana ba zai iya samu abin da zai ci sau uku ba wallahi akwai a masallaci zaka ji ka samu koma kasuwanni ban da bara wanda ka ganshi ma ba zai iya bara ba amma za ka yana bara saboda abin da zai ci ma ya rasa amma yau an waye gari a ce an kara kudin mai wutan lantarki kara da masu walda da masu generator irin masu ba da iska a moto da menene din nan duk da shi suke amfani
abin sha'awa shine ƴan Najeriya na sanadar raunin tattalin arziki da ya shafi kasashen duniya to amma a ganin su ayin farashi a wannan lokaci bai daidai ba yanzu suna zaman jiran gwamnati ta share masa hawaye a koma yadda ake da sani shayar malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
wasan Manchester City biyu Riyad Mahrez da Amaric Laporte sun kamu da cutar coronavirus yanzu haka Mahrez dan kasar Algeria mai shekaru 29 da Laporte dan kasar Faransa mai shekaru 24 suna fuskantar killacewa ne bisa dokokin gwamnatin kasar Burtaniya da na hukumar gasar Premier bayan da wani gwaji da aka yi ya tabbatar da suna dauke da cutar to sai dai kungiyar ta Man City ta ce dukkan yan wasan biyu ba wanda yake da alamun rashin lafiya sakamakon kamuwa da cutar za su kwashe tsawon kwanaki 10 a killace ba tare da sun yi atisaye da kungiyar ba to amma ana fatan za su fito har su sami damar buga wasan farko ta gasar Premier da City din za ta buga da Wolverhampton nan da makonni biyu a ranar 21 ga watan Satumba a ƙarshe kuma shahararren dan wasan kungiyar Barcelona Lionel Messi ya koma filin atisayen kungiyar karon farko a yau Litinin bayan da ya kaurace wa atisayen a fafutukarsa ta yunkurin barin kungiyar wanda bai yi nasara ba babu tabbacin ko Messi yana atisaye ne tare da sauran ƴan wasan kungiyar ko kuma shi kadai. To amma wannan ne karon farko da ya halarci kungiyar tun somawar sabon kocin kungiyar Ronald Koeman. Messi ya kara jaddada bukatar sa ta barin kungiyar, to amma ya zargi shugaban kungiyar Maria Bartomeu da tilasta masa ci gaba da zama, a yayin da babban aminin sa Luis Suarez da kuma Arturo Vidal ake saran za su koma kungiyar Juventus ta kasar Italiya. A fagen wasan tennis kuma an soke mutum na farko a duniya Novak Djokovic daga gasar US Open da yanzu haka ake fafatawa a kasar Amurka sakamakon cilla kwallo akan alkalin wasa. Djokovic dan kasar Serbia mai shekaru 33 na nuna bacin ransa ne akan cin sa da aka yi a wasan zagayen 16 na gasar da yake fafatawa da dan kasar Spain Pablo Carreño, inda ya ciro kwallon daga cikin aljihunsa cikin bacin rai ya buga ta a bayan sa cikin tsautsayi kuma ta daki wata mataimakiyar alkalin wasa a makogoro. Bayan daukan tsawon lokaci ana nazari da tattaunawa, daga bisani aka yanke hukuncin soke shi daga gasar bisa dokokin hukumar wasannin tennis ta Amurka. Sakamakon wannan hukuncin kuma Djokovic zai rasa dukkan makin da ya samu a gasar ta US Open, haka kuma za a ci tararsa ta kudaden da ya lashe a gasar. Kari ga wata tara da kan iya biyo baya dalilin wannan halayya tashi da ta saba doka. Tuni da dan wasan ya bayyana matukar nadamar abin da ya yi tare da bada hakuri, inda ya ce wannan lamarin ya saka shi cikin mummunan bakin ciki da nadama. Murtala Faruk sanin na a Washington DC.
Da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Yanzu kasar India ta zarce kasar Brazil a matsayin kasa ta biyu a duniya a yau masu dauke da cutar corona. Yau Litini, ma'aikatar lafiyar kasar ta bada rahoton samun sabbin kama da cutar wajen 80,802, wanda ya sa adadin masu dauke da cutar a kasar ya karu zuwa sama da miliyan 4.2 tun bayan barkewar cutar. Ta kuma samu karin adadin mace-mace wajen 1,016, wanda ya sa adadin waɗanda cutar ta kashe a kasar ya kai 71,642. Hukumomin China sun daina baiwa 'yan jaridar kasashen waje da ke aiki ma kafafen yada labaran Amurka takardun shaidar izinin aikin jarida na baya-bayan nan a ramuwar gayyar da ke faruwa tsakanin Amurka da China game da harkokin tattalin arziki da diplomasiya. 'Yan jaridar da suka rubuta takardun bukatar sabunta izinin aikin jarida mai wa'adin shekara guda, a maimakon haka an ba su takardar izini na wucin gadi da visa mai wa'adin watanni biyu kawai. Kafar labarai ta CNN ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin wakilanta, haifafen Amurka David Culver, na ɗaya daga cikin waɗanda wannan shawarar da China ta yanke ta shafa. Manyan 'yan siyasar ƙasar Jamus na kira ga shugabar ƙasar Angela Merkel da ta yi watsi da yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas mai suna Nord Stream 2 na biliyoyin daloli, wanda zai haɗa Rasha da Jamus saboda gubar da aka sa ma dan adawar Rasha Alexei Navalny. Suka ce babu yadda za a yi su shiru game da wannan yunkuri na kisa.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. A daidai wannan bagiren muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka ga daukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya, da fatar Allah ya sa mu dace baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da wanda ya daidaita mana sautin shirin, Daniel Brown, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, peace, salam.
cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hancin ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen yaji gangan jiki ya tsira.